Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mitar 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 29 ga watan Afrilun shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce muddin majalisar dokokin Amurka ta ki samar da kudin gina katanga nan gaba to za a tsaida harkokin gwamnatin kasar gaba daya. Shugaban kasar Korea ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai gayyaci kurarru da yan jarida daga Amurka su shaidi rufe wuraren gwaje-gwajen makaman nukiliya da zai yi. Sannan tsohuwar shugabar kasar Malawi Joyce Banda mai fuskantar tuhuma kan almundahana ta koma kasarta.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomin tsaro a jamhuriyar Niger sun ja hankulan tsaffin sojan kasar dan kaucewa shiga tarkon yan ta'adda.
Dan mu ja hankalin abokan mu ayi ta haka tsantsan ayi hankali da mai zuwa wurin ka yazo ya kawo maka zancen shi ka shurare shi na dauka ba cilo ne ba.
Yunkurin kiran yan sanata Dina Malaya na jihar Kogi bai samu nasara ba.
An fito wasu wuraren mutane suka fito wasu wuraren da dai mutane suka fito wasu wuraren kuma mutane ma sun kawo abu ne ma kawai.
To haka kuma za ku ji ci gaban tattaunawar masu ruwa da tsaki da suka yi kan ziyarar da Buhari shugaba Buhari ya kawo shugaban Amurka a nan Washington DC. Daga nan kuma za mu ga muku shirin idan kwayatin narke. Sai kuma wasu ayyuka da kuma su rauke turo mana idan lokaci ya ba mu dama. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazan ratse da harkokin gwamnatin kasar zuwa ƙarshen wannan shekarar muddin majalisar dokokin kasar ta ki samar da kuɗin tabbatar da tsaron kan iyakar kasar Amurka ciki har da kuɗin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A watan jiya Trump ya rattaba hannu kan wani kasafin kuɗi na dala trillion 1.3 na ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati zuwa ƙarshen watan Satumba. Da yake jawabi a wani wurin gangami da aka shirya a garin Washington na jihar Michigan. Shugaba Trump ya ce majalisar dokokin kasar za ta saki gabatar masa da kasafin kuɗi ranar 28 ga watan Satumba. Amma muddin kasafin bai kunshi kuɗin gina katanga ba, ba zai rattaba hannu a kai ba. Muna buƙatar katangar, za mu samu kamalallar katanga, abinda ya gaya ma cincirin da mutane kenan. Ya ƙara da cewa hasali ma an fara gina katangar. A baya mun samu dala biliyan 1.6 za mu sake gamuwa da su ran 28 ga watan Satumba. Kuma muddin babu kuɗin tabbatar da tsaron kan iyaka, ba mu da zaɓi, za mu rufe harkokin ƙasar saboda muna buƙatar tsaron kan iyaka. Fafatawar da ake yi a arewacin Myanmar tsakanin sojojin ƙasar da dakarun ƴan tawaye masu gugurmayar neman ƴancin yankin Kachin ko KIA a taƙaice ta tilasta mutane sama da 4,000 gudu daga gidajensu. Mai magana da yawun KIA Kanar Bawubu ya ce faɗan zai daɗa kazancewa saboda za su tura ƙarin dakarunsu zuwa yankin. Ƙungiyoyin agaji sun buƙaci samun damar kaiwa ga yankin da ke yakin ya daidaita wanda ke lungun arewa maso gabashin ƙasar daura da kan iyakar ƙasar da ƙasar China. Ƙungiyoyin kai ɗaukin na fargabar yuwar dubban mutanen da suka galabaita sun makale a can tun bayan da aka fara yakin a cikin watan Afrilu. Abinda ya fi damun mu shine lafiyar farar hula, ciki har da mata masu ciki da tsofaffi da yara ƙanana da kuma gajiyayyu. Abinda Mark Curtis, shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin jin ƙai kenan ya gaya ma kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa, ya kara da cewa dole ne mu tabbatar da cewa waɗannan mutanen sun samu kariya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin gayyatar ƙwararru da 'yan jarida daga Koriya ta Kudu da Amurka don su zama shaida a lokacin da Koriya ta Arewar za ta rufe tasoshin gwaje-gwajen nukiliyar ta a watan Mayu, abinda jami'an Koriya ta Kudu suka faɗa kenan a yau ɗinnan Lahadi. Sakataren yaɗa labaran shugaban Koriya ta Kudu Yun-Yun Chang ya kuma rawaito Kim na cewa duk da yake dama can Amurka ta tsani Koriya ta Arewa, da zarar mun fara tattaunawa za ta gane cewa ni ba irin mutumin da zai yi amfani da makamin nukiliya bane akan Koriya ta Kudu ko Amurka a ƙetaren Pacific. Kim ya kuma yi alƙawarin canza agogon Koriya ta Arewa ta wajen ƙara shi da minti 30 ta yadda zai daidaita da na Koriya ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya kuma nuna ƙwarin gwiwa kan ganawar da aka shirya zai yi da Kim bayan tattaunawarsu da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da Firaministan Japan Shinzo Abe. Bayan shafe shekaru sama da uku a waje, tsohuwar Firaministan Malawi Joyce Banda ta koma ƙasarta inda take fuskantar tuhuma kan almundahana. Joyce ta isa Lilongwe babban birnin ƙasar jiya Asabar, bayan da ta yi shekaru kimanin uku tana aiki a matsayin wata jami'a a wasu cibiyoyin nazari a birnin Washington DC na Amurka. Cincirin da magoya bayan ta sun tarbe ta a filin jirgin sama, mai magana da yawunta ya ce za ta je gidanta ne kai tsaye. Ana kyautata zaton za ta yi jawabi a bayyana jama'a a wani gangamin da za a yi a yau ɗinnan Lahadi. A baya dai Joyce Banda ta ce a shirye take ta sake tsayawa takara a shekara ta 2019, to amma a baya-bayan nan ba ta sake cewa za ta tsaya takarar ba. Ta shugabanci ƙasar ta Malawi daga shekara ta 2012 zuwa 2014, to amma an ambace ta a wata taɓargaza ta wacce ake wa laƙabi da cash gate, wato taɓargazar kuɗi a shekara ta 2013. Firaministan Singapore ya ce har yanzu ƙungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga ƙasashen da ke cikin ƙungiyar yankin kudancin Asiya ko ASEAN a taƙaice, duk wadda galabar da aka yi a kanta a gabas ta tsakiya. A jawabinsa na buɗe wani babban taron ƙungiyar ta ASEAN a ƙasar Singapore, Lee Hsien Loong ya ce a yanzu kan yankin na kudancin Asiya na cikin kwanciyar hankali, to amma har yanzu akwai wannan barazanar. Firaministan ya yi gargaɗin cewa yadda fasaha takan kama a yankin ya daɗa ma tsananta wannan barazanar.
Ibrahim Kalu Musa Girba kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madallam, hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun ja kunnen tsaffin sojan ƙasar akan buƙatar su takatsan tsandan kaucewa fadawa tsakan kungiyoyin ta'addanci a kokarin su na neman daukan sojin haya a kasashen yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulam Muna Barma ya aiko mana da rahoto akai.
A sakamakon lura da wasu bayanan da ke fayyace shirin da kungiyoyin ta'addanci suka dukufa a kansa a wannan lokaci da hukumomin tsaro a yankin Sahel ke cewa suna samun galaba sosai a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda, yasa hukumar kula da tsofaffin sojoji Office National des Anciens Combattants shirya wani zagaye a yankunan Niger, inda aka gargaɗi 'yan mazan jiya su nisanci kansu da wata sabuwar dabarar da 'yan ta'adda suka bullo da ita. Kaftan Yahuza Sabo mai ritaya na daga cikin mambobin wannan ayarin faɗakarwa.
sun yi aiki shekara 20, 30 har ma wasu 40. Kinan wanda dauki shekara bindiga shekara 40 to ya kamata ka aja hankalin shi saboda yau kwadai yayi yawa. Menene kwadai? Wanda ke neman ya cuce kasar ku zawa yake da abun duniya. Wa za ni hawa da shi? Bainu hammanomi. A wanga da suka yi ta in suna cikin hali da an tara musu hannu amsa haske. To dan shine maka taru nan bayan mun cikin kasa gaba daya dan mu ja hankalin abokan mu ayi ta haka hatsan tsam ayi hankali da mai zowa wurinka ya zo ya kawo maka zancen shi ka shurare shi na dauka ba cilo ne ba.
Duk da yake bayanai yana nunin alamun kura ta lafa a nan Niger, rundunar mayakan wannan kasa na ganin akwai bukatar tsofaffin sojoji su bada tasu gudunmuwa a ayyukan tabbatar da tsaro ta hanyar dafawa askarawan da ke fagen daga, yayin da ake ganin za su iya taimakawa hukumomi a yankunan karkara akan maganar tsaro, in ji Kaftan Munkaila Abdullahi, daraktan hukumar kula da inganta rayuwar tsofaffin sojoji.
Ils peuvent éventuellement venir en soutien aux forces de défense et de sécurité actives sur le terrain.
Wasu rahotanni da ke yawo a ƴan kwanakin nan na cewa manyan kungiyoyin ta'addanci daga yankin Asiya sun aike da dillalai a kasashen Afirka da zummar neman waɗanda za su yi aikin gadi a wasu kasashen nafiyar ta Asiya. Sai dai an gano cewa shirin na da wata manufar ɓoye wacce ba za ta wuce amfani da irin waɗannan masu gadi ba domin kafsa yaƙi a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar IS. Masu sharhi akan al'amuran tsaro na ƙara jaddadawa hukumomi cewa ɗaukar matakan inganta rayuwar jami'an tsaro na jiya da na yau ya zama wajibi ga gwamnatoci muddin ana son kare su daga tayin ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Dole ne aka yi bai yanzu ma ana bai zamanin sayan bai rayuwa a kuɗi doyi.
Soma Dalla a gaida Sulemu Mana Barma. To daga jamhuriyar Niger sai mu tsallaka Najeriya, inda a jiya Asabar hukumar zaben kasar ta gudanar da aikin tantance sunayen masu son kiranyen sanata Dino Malaye a jihar Kogi, sai dai mutane ba su fito ba. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Hukumar zaben Najeriya ta gudanar da aikin tantance sunayen mutanen da suka nuna buƙatar yin kiranye ga ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogi, wato sanata Dino Malaye. Sai dai rahotanni daga yankin kudancin jihar Kogin na nuna cewar ba a samu fitowar mutane sosai ba, kamar yadda Muhammad Dan Asabi mazaunin Lakwaja ya shaida mun ta wayar salula. Kakakin hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Kogin Ahmed Bagudu Biyambo ya ce a rumfunan zaɓe 552 ne aka gudanar da aikin tantance sunayen mutanen daga cikin rumfunan zaben 560 da ke yankin ƙananan hukumomi 7 na kudancin jihar Kogin, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Ya dawo ta zata a jama'a ta kina kaza
domin
Hukumar zaben dai ta ce nan gaba kadan za ta bayyana sakamakon tantancewar. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustafa Nasiru Batsari, yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin zama shugaban kasa na farko a nahiyar Afirka da ya fara samun goren gayyata daga shugaban Amurka Donald Trump. Nasiru da Melika ya tattauna da masu ruwa da tsaki a ofishin murya Amurka dake Abuja kan tattaunawar da za a yi tsakanin shugaba Buhari da Trump.
Ibrahim Musa dan majalisar kula da harkokin samar da ingantaccen iri. A tattalin arziki ya kike ganin me kike sa ran shi shugaba Buhari ya zanta da shi shugaba Donald Trump?
To dunda America tana da ainihin muhimmanci a duniya ba a Afirka ba, a gina tattalin arzikin kasa kuma tana daya daga cikin kasa wanda take da ainihin karfin tattalin arzikin kasa a duniya. Sannan kuma tana mai fada aji a duniya. Ina ga akwai abubuwa guda hudu da ya kamata mu bita su wanda akwai yarjejeniya tsakanin Najeriya da ita, inda har muddin Amurka tana so ta taimaki Najeriya. Ina ganin gwamnatin Amurka tana tafiya ka'in da babban bankin Najeriya da ma'aikatar noma da kuma ma'aikatar gidduka ta kasa, ta yanda za ta bunkasa mana aikin noma a samu ainihin kyakkyawan yanayi yanda za a dauki matasan mu aiki. Saboda rashin aikin nan ne shine ya kawo ma matsalolin tsaro, musamman ma ita Amurka a tsarinta gina al'umma da samarwa da mutanen aikin yi. Sannan akwai magana mun yi tsammanin idan sun je za su tattauna akan yadda Amurka za ta shigo ta taimaki Najeriya wajen yaki da cin hanci da rashawa, ta taimaki Najeriya akan yaki da fatauci da bil'adama da miyagun kwayoyi, sannan ina ga ta taimaki Najeriya akan yaki da ta'addancin nan.
Ruwan boyna ya kamar wani su wata magana kike da ita kafin
dan karin bayani dan yakan na iyayen gidan nan guda biyu da suka yi bayani. Wato duk gwamnatin da ya zo mana Nasiru zaka ji za a ce ana yana da muhimmanci a kaje Amurka, yana da muhimmanci, amma me Amurka ya producing tunda Bill Clinton ya kawo Exim Bank Nigeria, Obama ba sai Ebola ya dan ba da gudunmawa wanda ya saki farke kudin sa ba. In ka ga Bature zai ce maka zai taimake ka, to zai kace ka ne. Sannan ka duba the worst part tunda ake a duniya ba taɓa makaryacin shugaban kasa kamar Donald Trump ba. Sannan ka duki biliyoyin kudin kasar ka taki yanzu babu akwai na. Buhari ya sai taki a Morocco wanda in za mutanen Buhari za su taimaki Buhari su taimaki talakan Najeriya a tura takin nan kasuwa a ce 700,000 ma a saya. Nasiru takin da Buhari ya kawo ya kamata mu shekara biyar ba shigo da kobu hudu ba. Tsabar yawansa da gas aka biya. Man Nasiru ina takin? Kullum ana magana ina takin? Babu. Talakan Najeriya yanzu zai iya zo Kamaru, Niger, Chad su take ya kawo. Alhali Buhari ya kawo daga Morocco. Babu a kasuwa kuma ba a tambayi wayannan manyan niyya ya talaka suke kukan taki ba mu ga taki ba. Man Nasiru Allah ne fa kawo ruwa. Talaka suka yi iya karfin su da kashin awaki da kashin shanu suka yi noma. Babu federal government ta kama da karfi tace su suka taimaki talaka. A ina takin? Babu. Daya na biyu, America za ta karbi kudin Najeriya amma sai bayan shekara biyu za su ba mu kayan da za a yaki Boko Haram. To daga yanzu inda nake cewa da kudin kar a tura ta ku, daga yanzu zuwa shekara biyu muna da bukatu a Najeriya mafiyawa ta ko ina. An yi wa ma'aishi ma tsaro ne ai, in ka kashin yunwa ai babu sata. In ka sa aka gyara kwata ba a faduwa a mutu, kullum sai a mutu. In ka gyara wannan wa zai isa ta asibiti mai kyau, makarantu, in ana yin wannan babu bance bai kamata a saya ba. In da ba a saya ai ko wannan ginin biyo ya aibu da nada daban ne, tunda yanzu an yi POP an yi waye yana da kyau a sayo, amma fas a kashe wannan yawanci.
Bari za mu dawo wajen ka injiniya Ahmad Zakar Guroja, amma kafin nan Victor Sanders ke kin san wannan irin gwagwarmayar ta bunƙasa misali ba ma rayuwar mata ba da matasa. Kwanan nan shugaban ma da ya fita zuwa Burtaniya wajen taron ta tattalin arziki na kungiyar da kasashe ta yanda Burtaniya ce wa mulkin mallaka, ya nuna fiye da kashi 30 na matasan Najeriya wato sukan zauna ba sa komai, suna jiran komai kyauta. Me kike sara shugaba Buhari ya zanta da shugaba Donald Trump ta bangaren da zai shafi waɗannan matasa a ceto su daga wannan halin da suke ciki?
Gyara ayyuka za a fitar da su. Idan aka samu ayyuka, yara suka koma makaranta, aka samu aikin yi, ai zauna gari banza ya ƙare. Idan ba an samu aikin yi ba, idan ba an je makaranta an sano dalilin da zan je makaranta ba ba wani abin da zai kawo ci gaba a nan Najeriya mu mata mun gaji yara zaka ga da safe koko da rana koko da dare koko ai yaro ma zai ce maka ya gaji zai ce maka ya gaji me yasa ya gaji da shan koko a canza masa mana amma ya za a yi a canza masa ba aikin yi ba aiki ba abinci ba komi ba rufin asiri ai sai komi ta zama banza
mallan Allah magani annan Allah na magani talakawa mana magani kaga dan tilan mukula da su
to a gaida Nasiru Adam Alhikaya to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11 da minti 20 kusan da 1 na safi ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta nurkefa wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC shirin da ke tabo batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu yau a cikin shirin muna tare da wata baiwar Allah wadda bata so mu ambaci sunanta ba wacce ta farga ta bar shaye-shaye har ta samu yanzu ta cimma burinta na rayuwa da ta dade tana mafarki ta dai fara min bayani ne kan yadda ta tsinci kanta tana shaye-shaye ga hirar tamu
abun ya fara ne daga rashin sani sannan kuma da rashin sanin yadda illan kwayoyi da suka yi abinda lokacin yake sha sai maganin murnan da yake da suna da ake cewa hudin da na lab lokacin shi yana da nan wuce hudin rashin sani sannan kuma da rashin sani illan shi da mutum zai zama dependent on it abinda ake cewa addiction kenan ko to abinda ya fara dai ne zai iya tuna lokacin ina dan da matsaloli da sauran su da rashin mahaifi na abinda ya fara a sanin sannan haka ina makaranta sai in je in tsaya haka in sha har abun ya zo ya zama limiti kuma sai abun ya zo to the extent na zo ma makarantar ma sai na fara samun matsala da kamar lecturers dan kamar lokacin akwai wani lecturer haka malami da ya sa ni gaba to sai ranga ma kawai ma nace bari ma in yi kamar da fara na abun nan din na su in dawo in ci gaba da abun nan din to kuma harkar zaman mu na saka ma ajiya haka da na koma dai ma gida da sauran su magana a wuce irin din na zauna gida dai makarantar ne ma in ci ma shi na wasa da shi na fara a wannan abun na shaye-shaye kuma akwai da yake canza mutum da nemi shi da abubuwa kullum ina wani tunani da mun tunanin da ya kamata a ce ni kaka zangin ganin shi daban-daban to haka ran na fara cikin illolin na shaye-shayen kudin sannan kuma shi abu ne wanda akwai masu shin shi da yawa sosai abu ne da ya zama kamar annoba a cikin al'umma mu dai al'umma arewa musamman ma za matasa mata aure tadda ma manyan mutanen da baka zata da tije uwayen mu da sauransu za su shiga cikin wannan yanayin na shaye-shaye sannan kuma akwai shi ko ina kika ji zaki ɗan shi a watsi ana sayarwa abin ma ya zama kamar ma ma sai zan ci ba gwamnatin ne ku da haɗin kansu da kogin yini za su gan shi wasu ana sayarwa ta ko ina har akwai ni kamfani wannan ya zuwa ne ya fita wancan kamfani ya zuwa wannan kamfani ya shiga to ma ya zai zama ma kamar ma duk cikin al'umman kamar abin da kowa ke yi kenan ta jiran al'umman mu ta arewa sai abin ya zai zama kamar amma ba za ki ga gidan kowa kowa ne in kin tsira daya gida daya biyu uku hudu to ki tabbatar da cewa na hudu ke cikin kowane gida goma yake jin kamar mutum shida za ki samu wanda ke shan wannan abu kin ga ke mun da cewa environment yayi fili wani role availability din shi ana samun shi kin ga har mutane abu ne da baka ma gudun shi duk inda ka ji zaka game da shi
ina kike samun kudin siyan wayannan abubuwan
ya kamar lokacin da zan ce ya nake abun nan ina da aikin da nake yi sannan kuma akwai kamar organizational work da nake yi that's why dai wannan abun ina kokari to be productive da a cikin ma al'umma da kuma duk wannan sauran bage-bage da in samu kuɗi ne 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 ta sai inda kuɗin za su fi on mutum ya biya kudurin addiction ne na shi mutum ya ji duk abin da ka samu dan tunanin ka yake kamar wanda muke da yawa ba mu abin da muke so irin kamar a cikin ƙarshen wata yayi da je mu ɗiba kuɗi mun je mu ɗiba kuɗin mun san inda ba ta abin da zamu je mu sai zamu je mu ci katon na kudin
to madalla yanzu kuma sai mu shakata da wakar margayi dan maraye jos kan shaye-shaye
to kar a shakwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a shakwaya dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai ka shan kwaya to kar ku shakwaya
To madalla yanzu kuma sai mu je ga ƙarshen hirar da nayi da Dr. Aishatu Yusheu Armayau na tambaye ta dabarun da suke amfani da shi wajen taimakawa masu shaye-shaye neman mafita da samun lafiya ga amsar da ta bamu
Kin dai da aka kama da irin waɗannan yaran a gida kowa zai san saboda sun ci bar abin da suke yi kuma a wannan lokacin ba san ransu bane ya fi karfin su to mu da aka kama da sun sai mu ja su a jikin mu mu gwada musu cewa mun gane ko me ke faruwa da saboda haka yanzu ina son mu zauna ni magana in biyo shi wanda suke suka samu wannan cuta ta shaye-shaye in suka bincika su sai ko akwai dalili ko amma mutane ba sa gane wannan wanda zaka bi zai me dalilin da yasa wannan yaron yake wannan shaye-shayen a wannan lokacin ai ba shi kadai daga a gidan shi yasa sauran ba sa yi shi to za mu yi wannan bincikan abin ya riga ya shiga cikin ka ba da zaka cikin da dole zamu baka magunguna na asibiti idan abubuwan gudewa din sun zo kamar zaka ga rashin bacci wasu ba su iya kama wuri daya wasu suna jeje suna gane da ne sun ba su sha ba dole ne za mu ba su magani a asibiti saboda duk waɗannan abubuwan mu tabbata cewa mutum ya dawo daidai mu cire abin daga cikin jikin shi kuma withdrawal da ya zo mashi kar ya zo mashi da ƙarfi idan muka gama wannan mutum ya dawo cikin hayyaci muka zauna muka yi magana da shi dan wasu ana kawo su ne ba dan suna son zuwa ba
to madalla doctor wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarshen hirar wacce ta daina shaye-shaye ta farga kuma dakta za ta dawo ita ma domin ta kara mana haske kan aikin da suke yi da masu shaye-shaye. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 agogon Ghana kenan. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni. Ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email. Sakonmu na farko a ya fito ne daga Ahmad Manaja Bauchi Angon Karofin Madaki yace murya Amurka ku bayan dama in ƙara nuna goyen bayan matasan Arewa maso gabas ga shugaba Buhari domin irin kula da yankin mu na Arewa maso gabas da gwamnatin Buhari ke mana. Sai kuma sakonmu na gaba dake cewa haba tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya kamata ka sani cewa mu talakawa muna mutunta ka a matsayin ka na dattijan siyasar Najeriya. Amma ka sani cewa ba wani dare da jemage bai gani ba sako daga Usman Shitu Mahuta. Sai kuma sakonmu na gaba dake cewa ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya amfani da ikon da yake da shi wajen saka dokar ta baci ga jihar Zamfara tare da dukkan jihar da ta kasa kare da tsare rayukan da dukiyoyin jama'ar ta. To kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana kenan kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a taƙaice.
To a taƙaice shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar rantsar da harkokin gwamnatin ƙasar zuwa ƙarshen wannan shekarar muddin majalisar dokokin ƙasar ta ki samar da kuɗin tabbatar da tsaron kan iyakar ƙasar Amurka. Ciki ko har da kuɗin gina katanga tsakanin Amurkar da Mexico. Fafatawar da ake yi a arewacin Myanmar tsakanin sojojin ƙasar da dakarun 'yan tawaye masu gugurmayar neman 'yancin yankin Kacin ko KIA a taƙaice ta tilasta mutane sama da 4,000 gudu daga gidajensu. Mai magana da yawun KIA Kanar Bau ya faɗa hakan ne a yayin tattaunawa da 'yan jarida.
To madalla masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 a wagon Najeriya da Niger wato karfe 5 a wagon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin
Yuran Almasi Garba
da ya tayani gabatar da shirin da kuma Ciwa Hiro Diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos Mr. Filah Hashim Gumul ke cewa sai mun sake haduwa assalamu alaikum.